أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وخبيب حبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بكية الله في أرض صاحب الأس وسلم أرواحنا فداء. إن شاء الله منكر أنت آية da 87 cikin suratul baqara uhilla lakum laylatus siyami rafafu ila nisaikum, to muna cikin bayani lokaci ya kure mana a cikin ayan an nuna an halatta wayansu abubuwa da dacin aka haramta a farkon azumi rafafu ila nisaikum da kuma wanda da aka haɗa aka ce hukumar aka ce hukumar hatta ya tabbayyana lakumul khaytul abyadi abyadu min alkhaytul aswadi min alfajr, wato an halatta mubashara tsakanin miji da mata da daddare da kuma cin abinci da daddare, wanda a dacen bayi dacen mutum ya yi bayan isha'i bacci shike. To sannan sai aka ce kuma thumma atimmu siyama ila layl, wannan shine ɗage kai na ɗan mana bayani kaɗan, ku cika azumi ya zuwa dare, cewa ainihin cikon azumi ya zuwa dare ne yana nufin ɓacewan rana daga sashin da mutum yake, ko da rana ta faɗa ba a ganinta, in dai ana ganinta a wannan shiya ɗin kai ne ba ka gani, to tana nan a wurin. Muka ce alaman gane ɓacewar rana a shiyanka shi ne ɓacewan jajatan gabas. To ina ce jajatan gabas ban ambaci, akwai jajatan yamma ba shi ake nufi ba. In rana ta faɗa tana barin haske a sama a gabas, kuma tana barin shi a sama a yamma, to na gabas ɗin ake cewa. Na gabas shi ne ainihin in ya ɓace lokacin magarbaye, na yamma shi ne ake ce mashabaki, jajatan yamma. Shi kuma in ya ɓace shi ake cewa lokacin shigan isha kenan. To ba mu ce ɓacewan shafaƙi ba, ko ba lura ba tsakanin ɓacewan jajatan gabas da jajatan yamma da tazara, wala Allah ya kai awa ɗaya ko ma ya wuce, ya danganta da lokaci da kuma muhalli. Lokaci baya zama duk ɗaya bai ɗaya ko yana duniya, ba kuma ya zama iri ɗaya a duk yanayi. Akwai yanayin ɗari da na zafi da na damina da na kaka, duk kowanne da lokacinsa. Saboda haka ya kuma daga gari zuwa gari, kuma a gabas kuke ko a yamma ko a arewa ko a kudu, ya danganta da inda kake, ba wai yana nufin bai ɗaya a duniya iri ɗaya ba ne. Saboda haka za a yi la'akari da tazaran da yake tsakani. Yanzu kamar nake cewa wannan cewa ainihin a wannan lokaci namu akwai wanda suka fitar da shi su shigar a kwamfuta, wanda mutum zai sauke a wannan waya ɗin aljihu ɗin nan ya gani, ko shi kuma istimi ne ba wai daidai ba ne, ya baka dai gwargwado tsakanin lokacin. Amma in baka bayar da shari'a ta aje, za a sani shi ne idan rana ta faɗa yanayi lafiya lau, ba wani abin da ya rufe, ba girgizai, ba komai. To in mutum ya duba gabas bayan ta faɗa da zai ga ja a sama, to wannan jan in ya ɓace shi ne shigan dare, shi ne kuma lokacin magariba, shi ne kuma lokacin shan ruwa. Waɗanda suka ɗauka cewa idan rana ta faɗa ne ƙursun shamsu ba su gan shi ba, to lallai da shan ruwansu da cin abincinsu duk suna yi akwai rana. To amma ko da ta faɗa a sashinku tana iya barin shafaƙi, shafaƙi can saman ke ganin rana ɗin haskenta, amma ba shi a shiyanku. Saboda haka ya riga dare ya riga shi, shi ne ma'anar sun ma'atin musu yamma ilalai. Nan yana cewa in azumi na fara ƙarshen dare ne, yana farawa da shigan dare ne. Amma na'am, duk in ka ce mana yaushe ne shigan dare, ittifaƙan kowa zai ce maka faɗuwar rana. Amma akwai faɗuwar rana na shari'a, akwai faduwar rana wanda daga bacewanta idan ba shine faduwanta bacewanta a sashin in ka ce mini to yanzu yaya batun in ba mu ganta ba fa a halin in ba ta fata fada ba in ba mu san wani sai mu ce mukaddara yanzu an yi girgije an yi girgije an yi hadari gaba da magarba sai rana ta rufe zaka sha ruwa tambaya zaka sha ruwa a dole ka saka kakin taci daidai lokacin da rana ke ya tabbata ta fa a zo naka wannan yana maka kenan in rana ta bace ba yana nufin da bace da ganin ka ba shine faduwar rana ba sai faduwar rana na hakika ba ta ashiyo kuma a shari'a ta ajiye da ake gane shine an lura da rana ta fada a lura da gabas sama zaka ga jaja in jajan ya bace shike to a dangane da wannan akwai wasu ruwayoyi da ban dan karanto ba ina ganin kila ko za mu tsallake ne wannan dan bayanin da na yi ya wadatar amma wala Allah mutum ya gane cewa ainihin ba ra'ayi ne ba ruwaya nan akwai inda ruwaya a cikin majmu'ul bayan a banar arbijuwar bayan a cikin kafi da isnadinsa da ya ce ainihin na tambaye shi yana da mai ruwaya na cikin ya tambayi abu ja'far al-thani alayhi salam yake cewa na tambaye shi dangane da mutum biyu ɗayansu ya miƙe ya ce na ga alfijir ina jina karanta na ga alfijir ɗaya ce ban gani ba ya ce to wanda ya tabbatar ya ga alfijir shi ba zai ci ba wanda ya kuma bai tabbatar ba shi zai ci abinci saboda an ci sai ya bayyana muku to nan kuma har wala da a cikin kafi ɗin da ya har wala ya ce idan ne yake na tambaye shi kuma ruwaya shine Uthman bin Isa daga Sama'a yake na tambaye shi dangane da mutanen da suka yi azumin Ramadan sai girgije baki ya rufe su har a yayin faduwar rana sai suka dauka dare yayi sai suka ci sannan sai girgizan ya yayi sai ga rana sai ya ce wanda ya ci sai ya biya azumin wannan rana domin Allah ta'ala yana cewa wa atimmu siyama ilal layl yawa wanda ya ci kafin shigan dare ramuwa ya hau kan shi don ya ci da gangane wannan da gangane yana nufin ainihin ko in ma da gangane har da kafara yana nufin shi ya sami ishirbayi ya dauka dare ya shigan kaga wannan yana mana shigan dare ba shine rashin ganin rana ba shine faduwanta na hakika inda shigan dare shine rashin ganin da rana in aka yi girgije ya rufe shi ke ko kaga an huta kace a ce Allah kawo adali ma ko shi ke sai to a sha ruwa da wuri to ainihin sai ainihin lokacin shigan dare nan kuma shi ma shi irin wani ruwayan da isnadinsa daga Sama'a din daga Abi Abdullah dangane da wani mutane a cikin watan Ramadana girgije baki ya rufe su a yayin murfaduwar rana sai suka dauka dare ne sai waɗansu suka ci abinci sannan sai girgije ya yaye sai ga rana ya ce wanda ya ci zai biya azumin wannan yini din domin Allah ta'ala yana cewa wa atimmu siyama ilal layl wanda ya ci kafin shigan dare to ya ramuwa ya hau kansa don ya ci da gangane wato ya ci da rana ke to kuma a tafsirin ayashi ya ce ainihin Allah ta'ala ce wa atimmu siyama ilal layl yana nufin azumin Ramadan wanda ya ga jaririn wata da rana sai ya cika azuminsa. Wato muƙaddara kana cikin azumi sai ka ga jaririn wata kafin rana ta fada. Ana sa ran gobe sallah kenan. Sai ka kafin rana ta fada sai ka ga wata jaririn wata. To yaya? Wata musiyama ilalle ba sai kuma ka ce wa na ga wata barin ci abinci. Ibn na dare mai zuwa ne. Don ka'idar da cikin ka'idar ganin wata cewa sai bayan rana ta fada. Jaririn wata sai an gan shi bayan faduwar rana. Don yana bin rana ne. Yana biye da rana. In ta fada to sai a gan shi. To tana iwa ka iya ganin shi ma ba ta fada ba. Shikenan ya zama na dare mai zuwa ke. Ba za a yi aiki da wannan ganin ba. In ta fada ba a gan shi ba za a yi aiki da shi. Ko da ka gan shi kafin ta fada. Don dama suna tare ne. Sukan tafi tare da ba zai yiwu a gani ba. Sai ran da ya zama da ɗan tazara tsakaninsu rana za ta riga za ta fada kafin watan yana biye ta yi ta. In ta bar zan sai a ga jaririn wata. Saboda haka idan mutum ya ga jaririn wata da rana na dare mai zuwa ne. In ma rana ta fada bai gani ba, ba a ga wata ba. Ko da ya gani kafin ta fada. To shi ne. To da wa'in surawun da ma da zamu basu wato abin da muke ƙoƙarin mu ce shine shi atimu siyam ilallai yana nufin lokaci. Lokacin mu nan ko mu a wurin mu ya man fi mana sauki saboda yanzu muna amfani da agogo. Lokacin da ba agogo za a kiyasta ne ko da da gari da duhu za a kiyasta to yanzu lokaci yayi amma yanzu muna da agogo. Ana faɗin daidai lokacin da ake sanin shigara. Kuma hazar dangane da masu rubuta wanda suka ɗauka faɗuwar rana ne shigar dare. Faɗuwar rana ba shi ne shigar dare ba. Ɓacewan jajatan gabas shi ne shigar dare. Saboda haka tazaran yana iya zama kamar minti 5 zuwa 10 har 14 mun gani a wani istimi ya kai har 14. Ya danganta da yanayi da muhalli. Dole ka san a wurin koyaushe. Irin wa'annan da suke wanda ake rubuta ana kamar anan kasan a ce ga da yake su suna faɗin lokutan da suke faɗi lokacin ketowar alfijir lokacin fitowar rana da lokacin azhur zawal kenan da al'asar da magarba da isha suna sassa a kawai to a hali lokuta muhimmai su ne ketowar alfijir ketowar rana zawal faɗuwar rana. Ainihin lokacin da rana ta aka ce ta faɗin nan gurub sunansa to tsakanin shi da magrib sai ka san lokaci nawa ne. In kuma za ka sami irin wannan apps ɗin mana masu bayyanawa masu su bambanta tsakanin gurub da magrib da ma zai fi kuma su sa maka lokacin keton alfijir da lokacin imsak don yanzu muna amfani da agogon yanzu za ka yi ta yaɗi kafin lokacin da aka ce alfijir yana ketowa ka daina cin abinci da kamar minti 10 zuwa 15 kafin kuma karkaci abinci bayan an ce rana ta fara sai ka ba da tazaran shi ma kamar minti 10 zuwa 15 gaggawan buɗe baki ba shi a sunna. To sannan kuma ya ce wala tu bashi ruhunna wa antum akifuna fil masajid wato ko da aka halatta mubashara ba a ce mutlaqan ba sai aka ce to banda kuma a cikin masallaci ana itikafi. Itikafi shine ainihin mutum ya tsare kansa a masallaci na aƙalla kwana 3 da niyyan qurbani ya zuwa ga Allah ba zai fita ba sai na buƙatar dole kamar kamar wake sai na buƙatar dole in ba ka ba zai zama a cikin masallacin yana ya shagalta da ibadodi dangin su salloli da karatun alƙur'ani da sauran abakar har ya zo aƙalla wurin mu itikafi baya zama da aƙalla kwana 3 dare da ranar su uku a jere ƙasar da shi ba zai zama itikafi ba. To kuma ana cewa itikafi ana yin shi a waɗansu ayyanannun masallatai, Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi, da waɗansu masallatai ƙaƙƙadagagu ana aka sa ana itikafi, amma ana yin shi raja'an a duk wani masallaci jami'i wanda ake sallan juma'a raja'a. To hukuncin itikafi yana mahallinsa. Sai Allah ta'ala ce tilka hududullah, wa'annan iyakokin Allah ne, wato ainihin inda ya katange ya ce kana cika, fala taqrabuha, kar kusance su. A cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimu, kowane sarki yana da danga, ainihin da danga shi ne ake cimishi, kuma wanda akan kamar gona da akan yi a kewaye da iyaka, mai ake cima wannan hima ke ne a kare don kada awaki da su shiga da mutane. To kowane sarki yana da iyakoki da ya aje cikar a ratsar. To Allah ta'ala shi nasa wuraren da ya katange din ya ce banda nan su ne abubuwan da ya haramta, ma'ana wa'annan abu, shi yasa ake ce masa haram. Ai tsarin kalmar haram hananne ke, don haka ne ma ake ce ma abu mai alfarma haram, masjidullahi haram, wato ma'ana an haramta yin wa'ansu abubuwa a wurin, an girmama shi, ma'ana an katange shi, ma'ana shi ne katangewa, shi ne an iyaka, an ce banda nan, an hana wa'ansu abubuwa. Harami akwai abubuwa da aka haramta a wurin, saboda haka sai aka kira shi akan. To idan aka ce wannan abu haramun ne, ma'ana an hana, an katange shi, kowa iya shingen Allah shi ne abubuwan da ya haramta, ya katange ce kar ka shiga. To kuma yake yushiku an ya fa man waqa hawla al-hima yushiku an ya qafi, wanda ainihin yaje kusa da katanga, to gaba yake da fada bai fada. Kun ga an ce ya ce fala ta karbuwa, kar ku kusanci iyakokin, kar ku kusanci iyakoki yafi a ce kada ku shiga, domin aka sa iyaka aka ce kada ka shiga, kar ka shiga, wannan an yi shinge an ce kar ka shiga, to shikenan an ce kar ka shiga ne, kaga ma'ana kar ka zo ka balla kofan ko katangan ka shiga kenan. Amma aka ce kar kai kusa fa, kar kai kusa da shi, ai ma yafi karfi, kaga tunda ba yafi ka ce kar ka shiga, kara shi zuwa ko wani haramomi zaka Allah ya ce kar ai kusa da su ne. To in baka kusa da abu ba, kaga ba za ka shiga ba, kamar yadda hadisin manzo Allah ya kamanta wanda ya je ya shiga shubha kamar wanda yake kiwo ne a kusa da shinge din, gaba ke da ya fara. To kar ka je kusa da abin da ma ake tsammanin haramun, haramun an san shi, halas an san shi, to ba akwai wasu abubuwa wanda suke tana'iwa su zama haram, to su ne kusa da shinge, kar kai kusa da su, don kai gab da su to za ka faɗa haram. To nan an ce kar ku yi kusa da su. Kadhalika yubayyinu Allahu ayati linnasi la'allahum yattaqun, haka nan Allah ta'ala ke bayyana ayoyinsa ga mutane domin su sami takwa, wato ainihin takwa shi ne su ji tsoron saba masa. Yattaquna ma'ana ya khafuna ma ya muhalifata, da su ji tsoron saba masa. To sai aya ta gaba, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tullu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Kar ku ci dukiyoyinku, bayan kaga ana batun iyakokin Allah ta'ala wanda aka ce kar ku kusa da su, sai aka ce kar ku ci dukiyoyinku tsakaninku, ma'ana wasu ku su ji dukiyoyin wasu, tunda Allah ta'ala yana magana da dukkan mutane, wasu kada wasu mutane kenan su ci dukiyoyin wasu bil batil, ta fuskan da bai halatta ba ke. Batil ana ce mishi bata, ana ce masa kuma ƙarya, ko kowane hanya dai da ya zama ainihin ko yaudara ne ko murdiya ko zamba duk abin da hanyoyin da suka haramta dukiya su shigo dukiyar da za su zo hannunka wanda za ka ce zama sun zo ne ta halas kar ku ci dukiyoyinku tsakaninku wato wasu ci dukiyoyinmu suke da haram da abin da aka hana shi ne babir na yace bilwajihin ladhi la yahillu wa lam yashru'hu Allah ta fuskar da bai halatta ba Allah bai shar'anta ba a cikin majma'ul bayan daga imam baqir yake cewa ya ani al-batil al-yamin al-kadhiba taqta'u biha al-amwal yana nufin rantsuwan ƙarya wanda za a yanka mutum dukiya dukiyoyi da ita da wannan rantsuwa ɗin wato kenan wannan yana daga ciki kenan mutum ya mallaki abu ya zama nasa ta hanyar da ya haramta ya san ba nasa ba ne amma yanzu ya zama nasa amma ba ta hanyar da ya halasta ba kamar ya rantsuwa rantsuwan ƙarya idan ya ce wannan abin nasa ne a ce kana da shaida ya ce ba ya da shaida za ka rantse ya ce ya rantse a bashi ɗaya ya ce to ni ban sani ba ni ban san cewa nasa ba ne mu ya kai mun san namu ne ce to shi ya nasa kana da shaida ba shi ya rantse a bashi a cikin faƙi da kuma a yashi daga Imam Sadiq an tambaye shi dangane da wani mutum daga cikinmu wanda yake da wani abu na guzurinsa to kuma akwai bashi a kansa to zai ciyar da iyalinsa ne da abin da ke hannunsa ɗin har sai Allah ya yi makawa masa sauƙi sai ya biya bashi ko kuwa zai biya bashin ne ya zauna da wahala nan ya ce au yastaqiru ala dhahrihi fi khubth zamani wato yani ya warware bashin da ke kansa a cikin wahala na zamani wa shiddatul makasib da tsananin bid'a au ya kabbalu sadaka ko ya karbi ma sadaka wato yana da abin hannunsa ana kuma bin shi bashi to zai biya bashin ne ko kuwa ya sha wahala ko ko ya rike sai ya sami sauki biya ala yaqdi bima indahu dainahu wala yakulu amwalul nas illa wa indahu ma yuaddi ilayhi illa wa indahu ma yuaddi ilayhi إن الله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إيش زي بيا باشين؟ دو ذي بيا باشين ني دابين دك يا موسى. بعد إيش دو كيو متعني دا بعد بدوها كلا إيش جوا تو أكوي أنا بين كباشي كم كان دو كيا بكبيا با سكانا تشين دو كيا دكتور أنا نشوا سيران دكجة دا سوكي sannan sai ka biya to wanne yannan yayi ko kuwa nan bashi yakan zama an yi mashi ka'ida wani akwai bashi mai ajali an ce lokaci kaza za a biya in lokacin yayi mutum ya kasa biya shine akan saurara masa kamar karshen bakara din da dai za mu kawo magana haka akwai magana karshen bakara wanda ke ciki to idan yana da ajali fa zalik zai tattali ya biya da ajali in kuma an ce in yi ce an mace in ya sami sauki ne kaga in ya sami saukin sai baya ko amma in yana kan shi ne kawai mutalakan zai fara biya ba ka ba yana cin dukiyar wani to aka ce kuma watu lu biha ila al-hukam ku kai ta ga mahukunta tudulu biha daru shi ne ma ana ce ma magoga daru ku kai magana ma'ana ku kai ya zuwa mahukunta yanzu sai mu ce kamar akwai kotu akwai ma alƙali aje da case a gaban alƙali wani ana husuma akan wannan abin na wane ne, wani ya zo da ya iya bakinsa ko ya kakkawo ɗan su dalilai wanda za a tabbatar masa da abin nasa ne har a mallakar masa, amma ya san ba nasa ba sawa'un da rantsuwa ne ko da shaidan ƙarya, amma yanzu sai ga cewa an halatta masa litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi, don ku ci dukiyoyin mutane ta hanyar samun shi da bisa hukunci kenan gare ku, ku ci wa'ansu wani bangare, fariqan yana nufin wani bangare, ba ya fada wani bangare na dukiyoyin mutane bil ithmi da laifi, na abin da yake wajauta laifi kamar shaidan zur da rantsuwan ƙarya ko da sulhu tare da sanin cewa an yi ƙwara, don sulhu ko da yake an yarda a yi sulhu, amma in ka cuce wani lallai ka cuce shi, idan ya ce idan ya cuto oke tun da ni ban tabbatar da cewa wannan abin naka ne ko ba naka ba, amma ka yarda mu raba sai ce mu raba ne, to shi kenan ba an ci sulhu ba, an yi sulhu ba, to ya halatta in ba naka ba ne, wato idan shari'a ta baka ta mallaka maka abu ba shari'a zan ce ba, to ita kotu ta baka, to idan kotu ta baka amma Allah bai baka ba, kai ka san haramu ne, yana nan haramun ɗinsa, ka zamto mahakama ta yanka maka bai maishe shi halas ba, kowa ya yi koke hukuncin saboda ganin cewa hukunci yana amfani da zahiri ne, amma Allah ta'ala yana amfani da hakika ne, ya san abin da ya koya, idan ainihin zahiri aka zo ga mahukumta suka yi amfani da muƙaddara, mahukumta ma masu adalci suka yi yan akan adalcinsu suka yanke hukunci ga abin da ya bayyana, in kai a ranka ka san ba haka ba ne, to ka ci haram bai zama naka ba, to wallantana ma akwai ma masu yi masu mahukuntan da suke yin jawo sun san ba na san ba ne ya ba su wani abu su ba shi, to nan dangane da wa'annan akwai ruwaya a cikin kafi da aya shi daga Imam Sadiq dangane da wannan aya ya ce Allah azza wa jalla ya san cewa a cikin wannan al'umma za a sami masu hukunci da zalunci, ba yana nufin masu hukunci da adalci ba ne, amma yana nufin masu hukunci da zalunci, wato za ta ruga ya ɗaura kan hukamul jawr ke wanda su za su kawo hukunci ɗin su yi da sa rai su ba wani abin da yake ba nasa ba, sai ga cewa hukuma ta bashi, wato ma'ana ya halatta ke, to ko da hukuma ta baka abu in bai halatta ba to yana nan a haramu, kaga a rubuce rasmiyan za a ce mashi shari'i, za a ce mashi legal, kamar a yanka a kwace gonakin mutane a yanyanka mutane bulotai masala, a ba su takardar shaida na cewa wurin nasu ne, ba sun same shi legally a bayyane ba, to amma kuma idan a shari'a bai halatta ba sai ya zama ya halatta, yana nan bai halatta ba, to a kummiya kuma rola yau daga al'alim alaihi salam shi ne imam da akan ke da saboda hadisi manzara da ke ci mashi alim din wannan al'umma ko alim din a imam, saboda haka akan kira imam da akan ce mashi al'alim, sai ce kad alima Allahu annahu yakunu hukaman yahkumuna bighayri alhaq, Allah ya san cewa za a samu masu hukunci da za su riƙa hukunci ba da gaskiya ba, fanaha an yata hakama ilayhi li'annahum la yahkumuna bilhaqqi fa yabtulu al'amwal, sai ya hana a kai musu hukunci, shine wato lubiha kaga ani ne cewa kar ku kai maganan ya zuwa mahukumta ila alhukami zuwa masu hukunci, kar ku kai magana zuwa mahukumta a yanka muku dukiya ya zama a wurin ku ya halatta saboda masu hukunci suka ba ku alhali ba na ku. a cikin sai zama to kenan mutun ya ci dukiya daban a cikin tazib da kuma ayashi daga Imam Rida ya rubuta da hannunsa tafsirin wannan aya yace innal hukam alqudat ma'anan hukam anan alqali masu hukunci sannan kuma ya rubuta karkashin bayan da yace innal hukama alqudat sai yace thumma kataba tata a karkashin wannan sirru wa huwa an ya'lamu ar-rajulu annahu zalim fa yahkumu lahu al-qadi shine mutun ya san shi mai zalunci wato al'abaransa bane sai alƙali ya hukunci gare shi wa huwa ghayru ma'zur ba ya da uzuri fi akhadha dhalika alladhi hakama lahu ko hukuma lahu a karban wannan abin da aka hukunci gare shi idza kana qad alima annahu zalim in ya san shi mai zalunci wato idan ka aka kai magana gaban alƙali sai alƙali yanke hukunci ko da alƙalin ya yi adalci bisa zahirin abin da ya bayyana aka ce wannan abin nawa ne sai aka bashi amma shi ya san ba nasa ba to ya zama nasa tunda mahukunta ta bashi ya zama nasa a cikin majma aka ce ainihin Quraysh sun kasance suna yin kimar shine cace ke kanat Quraishin ta daga Imam Sadiq ya ce ka alayhi salam ya ce kanat Quraishin ta taqamaru rajula fi ahlihi wa malihi fa na'akum Allah Quraish sun kasance mutun ya kan yi caca da dukiyansa da iyalansa sai aka hana su wannan har jahiliyan wannan zamanin suna kimar irin wannan da mutun sai yan abu kaza ya faru su sa wani kuɗi in idan sakamako ya kasance kaza ne a bawa ne in kuma ba kaza ne ba a bawa ne to suna iya su hadda dukiyoyinsu hadda iyalansu masu su hadda matansu da yayansu masu cacin zamani suna yi yanzu to kaga zai haka shi ma kimar gaba ɗaya ya zama haramun domin ainihin shi cin dukiya ne ba bisa halasa zai sa caca gaba ɗaya zama haramu to kuma duk abin da aka kunno da caca a ciki ya zama haram idan aka sa farashi a wani abu aka ce ra'ayi gasa wanda ya ci za a bashi wani ne ya fi da dukiyansa ya ce gashi wanda ya zo na ɗaya zan bashi kaza wanda ya na biyu zan bashi kaza wanda ba caca ne ba wannan amma idan mutane suka biya kuɗi domin su ci to ya zama caca kimar cima hanyar duk hanyoyin da ake cin dukiya ba da halas to kar ku ci dukiya tsakaninku haƙƙi da ba naka ba na wani kai ka ci ya zama kana ganin halas ne to ba halas ba ne in ba kai mai zalunci ne ko da ko mahukumta da baka ko da mahukumtan nan ma adila ce ballantana a zalunci ko da hukumar nan ta yi adalci wajen yin hukuncin da zahiri in ba ɗinin al'amari ka san ba naka ba to ba bai halatta maka to shi ke ne ya wadatar to sai aya ta gaba nan a cikin fayil kasha ne cewa wannan aya ta hada da duk abinda ya haramta na dukiyoyi ya salo na ka anil ahilla za su tambaye ka dangane da jariran wata ilaloli nake cewa ba shi shi bai mai yawa yana da kalma a dama mu da ba mu sani muna ci mishi wai jaririn wata shine wata farkon tsayuwa bari mu ci mishi hilali da Hausa din mu ci mishi hilali din mu hilali kwara daya ilaloli kenan da Hausa jariran wata to za su tambaye ka dangane da hilaloli tsayawan tsayawan wata kenan farko-farkon ganinsa. Wato me yasa akan ga wata cikakke ya yi shayi sai kuma a ga yana tankwarewa, in ya kai tsakiya sai ya tankware, daga tsakiya sai ya shiga tankware har ya zo ya bacci a daina ganinsa, sai kuma ya bayyana sirriri sai kuma ya rika karuwa ya taka karuwa har ya cika. Me yasa yake haka? Ya bayyana sirriri har ya cika, ya kuma tankware, ya rika tankware har ya za kuma ya zama sirriri sai kuma ya bace ba gan shi ba kwana ɗaya ko biyu, sannan ya sake bayyana sirriri. Haka nan da'iman ake gani. To me yasa hakan? Za su tambaye ka, su mutane suna ganin wannan da idanunsu ba su san ma'anan wannan ba, da ido suke gani yau da kullum, mene wannan? Sai za su wannan Allah ta hana cewa za su tambaye ka dangane da ma'ana, an zo an tambaye annabi dangane da menene ma'anan wannan, wani lokaci wata bugan shi ya bayyana sirriri ya zo ya cika ya dawo kuma siriri ya kuma ɓace ya sake dawowa. To ga amsar da za ka ba su. Qul hiya mawaqitu linnasi walhajj, ka ce su ababen sanin lokaci ne. Mawaqi daga waqat, waqan lokaci, zai mu da kalmar lokaci daga waqat Bahaushe ya dauko, wato ma'aunan lokatai ne ga mutane. Walhajj da hajji an keɓance hajji da ambato, wato a don a san lokuta. Shi yasa Allah ta'ala ya shirya cewa wata yakan riƙa yin alamomi da su mutane za su iya ganewa har su yi ƙiraya da shi, sai ya zama na ainihin za su gan shi ya bayyana siriri. Farkon bayyana sa ga daiwa a gan shi, sannan kuma su riƙa lissafi bayan kwana 29 ko 30 sai su sake ganin wani sabo. Haka sai su ci an yi wata ɗaya, wani kuma ya sake ba su ce wata biyu, uku, huɗu, har su ce shekara. To sai su san wannan watan su ce ainihin al-Muharram ne, wannan Safar, Rabi'ul Awwal, har ma su ce wannan Ramadan ne, su yi azumi. To ana nan kuma su wannan Zulhijja ne, sai su yi haji. Sai su san ranar 9 ga shi, ranar 4 kenan, su san kuma ranar 10 ga shi, ranar yanka kenan, ranar layya da sauransu da su. Shi yasa Allah ya aje wa'annan lokuta. Haka ayyukanmu na addini ana amfani da ƙidayen wata ne. Wato hikima ce wanda take koma ga masalahan mutane, al'amuransu na duniya, kamar biyan bashi. Wani ke gaya mun zauna da shi a tsara a Enugu, shi kuma shi ba musulmi ne, ya fito daga wasu ƙabiloli ƴan ƙanana na Kamaru. Ya ce yana gaya musu mutanensu kuma in za a biya bashi, sun ce ba suna amfani da manzo, suna duba jaririn wata, sai su ce ai wata ya cika, kai kuma kana kallon ba a baka karɓi albashi ba, sai su ce ai ba an ci ba mun yi da kai ƙarshen wata ba, to ai wata yanzu ce ai wata bai yi ba, shi ne ce ai yau kaza ne ga wata, sai ce ai wata bai tsaya ba, sai ce su shi bai san muna maƙi da yadda ya mace, su ba su sama suke kallo su kalli wata ɗin, shi abin ba maki ne a wurinsa. Sai ce ai su wato kila a ƙauyen su mutanensu al'adan suna wannan, amma shi kuma da yake ya yi karatu ya san na Bature, shi bai san cewa akwai abubuwan ƙidaya daban-daban ba, akwai ana ƙidaya da wata, ana ƙidaya da rana. Kuma duk wannan da kabo da mutanen mun suna ce mishi wannan wai watan Bature, gaskiya magana Bature bai da wani wata. Ƙidaya da ake ana yin shi ne da wata da rana, akwai ƙidayan wata akwai rana, kuma duk mutanen mun sun san su tun kafin Bature suna amfani da su. Idan rana ma ce mishi shamsi, wannan kuma ce mishi kamari. Kamari yana amfani da juyawan ƙasa ne, da juyawan wata yake kewaye ƙasa. So ɗaya a kwana kuso 354 ko da 5 a shekara, kowane sau goma sha biyu yake kewayawa har kowane kewayo cikin kwana 29 ko 30 sau goma sha biyu da shi sai kuma shi kuma kewayawan ƙasa ga rana wanda yake sau ɗaya a shekara shi kuma kwana 365 ko da shida shi kuma sau ɗaya to wannan an raba shi daidai wa daida na ƙidaya rana wata goma sha biyu ana ce mashi ƙidayan rana wata ƙidayan wata kuma shi ma goma sha biyu amma wannan yana tsakanin wannan da wannan akwai tazaran kwana 13 don haka ne ma in ka san na shamsi zaka ga kamar ramadan din yana kewaya yana wata rana kamar yanzu yana damina wata rana sai ya koma cikin zafi wani lokaci ya koma cikin sanyi ramadan na jujjuyawa a hali in ka san ƙidayan shamsi zaka ga shi yana kafe ne daram da'iman in abu yana zuwa lokacin sanyi zai zo lokacin sanyi ne da shi ake yin ramadan masala to da ainihin in ramadan ya ɗauro ana yin lokacin zafi ne da wahala to zai zama da wuya sosai amma sai ya zama yana jujjuyawa sai ya zama lokacin azumi sai ya bambanta daga lokaci zuwa lokaci kamar mu anan yanzu da yake halin da muke ciki yanzu daren mu bai cika tsawo ba sosai ko yini ya fi tsawo amma ɗan kaɗan ne fin tsawo kaɗan ne ƙwarai inda za ka je ƙasashen sanyi ka je arewa kamar za ka je ingila yanzu za ka ga azuminsu na da wahala don su ainihin alfijir ɗinsu yana ketowa ne da wajen ƙarfe 3:30 na dare mu a nan su a jodari sai zai isa alfijir ya ke kuma rana ba ta faɗawa sai wajen ƙarfe 9 saboda haka daidai azumin wannan lokacin mutum ya azumi zai ɗanɗana kuɗa a can saboda yinin nasu yana da tsawo daren su ɗan ƙidin to amma in aka zo lokacin sanyi a wurinsu kuma to azumi sunansa wasan yara domin ƙarfe 7:30 za ka yi sau na safe kuma ƙarfe 4 saura kwata ka sha ruwa to shi kuma kaga wanda yake su yana jujjuya munan namu gaskiya namu ya ɗanfi zama daidai wa ɗan kusan ya raba kusan daidai wa daida ne kaɗan ya ɗanfi wani kan fi dare kan fi ni da kaɗan wani lokaci kuma yini kan fi dare da kaɗan amma suna su yana bambanci sosai to wannan nan na da yasa nake faɗin wannan su tun a da ainihin mawaƙidul nas ɗinnan mutane suna sanin lokuta domin su yi lissafin basussuka ɗin su na al'amuran duniyarsu kenan a al'amuran duniyarsu sukan yi amfani da wannan ƙidaya su ci ko nan ya ce kama yana cewa ainihin al'amuransu na duniya kaddiyun wal ijarat ko suna amfani da wannan wajen biyan basussuka da ijara kamar haya yaushe ake biya o kamar da ke ce maka wani sai ya ce su suna amfani da wata daban kamar misali ka ji ka kama haya shi wannan yana amfani da kamari ne sai ya ce maka ina kuɗin ka ce ai ba ya albashi wata bai ƙare ce ai ya ƙare saboda shi yana amfani da nasaba ne to mutane sun daɗe suna amfani da irin wannan to a kan al'amarin duniyarsu sannan kuma da al'amarin addininsu kamar hajji da azumi don haka ne ma ainihin shi jaririn wata ya zama kamar alama ga su musulmi wannan al'ada ne ba shari'a ta zo da shi ba mutane ne kawai saboda shi musulmi yana itimami da ganin wata saboda haka sai zama wata muhimmin abu ne jaririn wata don haka ko abubuwa na addinin musulunci da yawa sai ka ga sun mashi alama da jaririn wata ba shari'a ta ce a riƙa sa wata ya zama alaman musulmi ba ko alaman addinin musulunci ba amma da yake su musulmi suna itimami da jariran wata wajen ƙidayoyin al'amarin addininsu kamar musamman azumi ɗin nan a ga yanci ana damuwa da ganin wata daga mutane bana sun ga wata sun nace cewa lallai fa sun gani an ce musu ba su gani ba suka ce ba su yarda ba lallai sun gani to da an ce musu samsam ba su gani ba su ko idanunsu sun gani to kaga ainihin jaririn wata na da muhimmanci a wajen mu kace yi ce Allah ta aike kace masu su wanda suka tambaye ka wannan abubuwan kidayan lokaci ne ga mutane da kuma haji wannan an ke bance haji da ambato asan lokacin haji har kuma asan lokacin azumi da lokacin sauran ayyuka na ibada to shikenan ila iyaka ga yanzu dan adam da yake ilimin sai ya nuna masa yadda abubuwa ke jiyo ya riga ya san kan gadan abubuwa din amma da can mutane suna gani da iranan su kuma ke ko sun larabawa sun kasance suna tafiye-tafiye a hamada suka rika lura da sararin sama don haka sun san kan gadan taurari an suna gane lokaci da shi amma shine agogon su kuma suna gane inda za su je da duban sama sukan ga inda taurari suke a hamada su ce ga hanyar za a bi ga hanyar makar amma ta sama za su bi sa kuma su iya gane saboda yawan dogaron su da wannan daga baya dan adam yanzu ya gaggano abubuwa daban-daban ya yi su agogo ya yi su kampus ya yi su kasuwa yana gane abubuwa irin wannan to har amma har yanzu kidayan wata yana zaunan nan abu shari'a tana nan akan al'amarin kidayan wata wannan wata jarin wata da ke tsayawa har ai hurin kaho shari'a ita ce su muliru yatihi wa abduru lur yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu thalathi har a hurin kaho wannan shari'a ba ta canza in an ga wata ai azumi in an gani ashu in ba ga wata ba a cika kwana 30 wannan ita ce shari'a ba kuma za ta tashi ba mai canza wannan ne yana cewa ai abubuwan sanin lokuta ga mutane don ibadodinsu da tijararsu da biyan basu sukansu da sauran adadodi da akan yi lokacin da an ce ko sharai ne a cikin shari'a to da wannan yake kidaya da irin wannan muke kidaya an ce basu yamu sharai ne mutu ta bi aini to da irin wannan watan muke ba muke ba a ce lalle a fara azumin daga farkon tsayin wata ba amma an fara kamar 10 to in tara ga wani wata na gaba ya zo to an yi ɗaya ke in tara ga wani watan na sama ya zo an yi biyu ke saboda haka duk muna an aje su a matsayin ma'auna ne lokaci a cikin tazib daga Imam Sadiq alaihi salam yace li sawmihim wa fitrihim wa hajjihim domin azumin su da shan ruwa ma'anar sa sallah karama da kuma hajjin su shine yasa aka aje musu lokuta na yadda za a san lokuta nan a cikin tafsirin Burhan ya kawo insu ka'idodi wanda ranar a farkon ana a ranar juma'a wancan nake ce muku ranar asabar zai kasance ɗaya ga wata ko ba a ga wata ba amma a duba don za a gani don ce wayannan ƙa'idodin da ya kawo nake ainihin ya kawo in su ƙa'idodi har guda uku amma wannan ko da zan karanto mutane ce ba wannan ba shari'a ba ne ko ba lura ba shari'a ita ce su modar ruwayati wa abduru ruwayati fa in gumma alaikum fa akbilu 30 wannan ba ya zai taɓa tashi an fahimta don kar mutum ya ce ana iya gane wata ta wata hanya a yadda muka sani yanzu cewa shi wata yana kewaye ƙasa ne cikin so 12 a shekara kowane wata yana kewaye ƙasa sau ɗaya suna tafiya tare a cikin kwana 29 ko 30 don haka duk ƙarshen wata ana samun kusurwar rana domin watan zai shiga tsakanin shi da ƙasa, da rana da ƙasa zai shiga tsakanin su, sai mutane su ga abin da suke ce madare biyu, to duk ƙarshen wata yana faruwa. Saboda haka duk lokacin da ka ga kusurfin rana, to kashe gari ɗaya ga wata. Amma zan sake rana ta wai ba shi ne shari'a ba da shi take aiki, an fahimta ai. Ko da za mu ga kusurfin ranarai 29 ga wata, in dare muka duba mu ga wata ba mai za mu yi, za mu ci. Saboda haka shari'a ta ce kun ba zai tashi. Amma abinda aka sani adata, kusurfin rana yana zuwa a ƙarshen wata, a can kwanukan wata. Ran 29 ne ka ga kusurfin rana, to kashe gari ɗaya ga wata. To rana na kusurfi sau 12 ne a shekara. Duk ƙarshen wata sai ya yi kusurfi, ba lalai ka gani ba. Sannan kuma yana nufin duk tsakiyar wata sai an yi kusurfin wata, shi ne kuma ƙasa ta shiga tsakanin rana da wata, shi ne kusurfin wata. Sai zama watan ba yi da hasi, saboda ƙasa ta shiga tsakanin shi da rana. Don an ce shi wata yana ɗauko hasiyansa daga rana ne. Saboda haka idan ya zama duɗin ƙasa ta rufe sai ya zama gashi amma bai da haske. To don haka duk lokacin da aka yi kusurfin wata, to a tsakiya yake, a tsakiyar kuma wata yake, kwana 15. Saboda haka duk lokacin da ka ga kusurfin wata, kashe gari 15 ne ga wata. Duk daren da ka ga kusurfin wata, kashe gari 15. Duk lokacin da ka ga kusurfin rana, kashe gari 1 ga wata. Wannan haka yake. Kuma sau 12 wata ke husufi a shekara, kuma sau 12 rana ke husufi a shekara. Lazim ne wannan bisa wajen hankali kafin ma masu mai karatu, don tunda matuƙan suna jiwa wannan zai shiga tsakanin wannan zai shiga tsakanin. To amma ba a ce mai amfani da wayannan, an fahimta. To har wala yau akwai wasu ƙa'idodi. Da ake akan gano yayin da wata ya tsaya a lokaci kaza, yaya wata na gaba zai iya kasancewa a cikin ayashi daga Zaid bin Abi Usama, ya ce an tambayi Abu Abdullah alayhi salam dangane da ahilla, ya ce hiya shuhur fa idza ra'aita hilala fasum wa idza ra'aitahu fa'ftir, shine don akwai mai tsakanin shahar da ila. Mu da Hausa duk muna cewa wata ne, kuma yakan kawo rikici a mutane da suke jin magana, don wani lokaci sukan yamutsa tsakanin jaririn wata da kwanukan wata, kamar fassarar faman shahida min kumul shahar kwarai su, ko suka ce wai wanda ya ga wata, haka suka fassara shi. Saboda da Hausa suke magana. Amma shahida yana nufin ya halarta, ma'ana yana zaune ke shahar, kuma yana nufin kwanukan wata 29 ko 30, abin da yake nufi. To nan sai ya kawo da shuhure, na san wannan gudun ki ba lalle ne a Hausa ya zama kowane an rarraba kalmomin ba, amma muhimmin shi ne ka fahimci me ake cewa. Duk Bahaushe yana kiran yini rana, in ya ce ranar Litini ka san abin da yake nufi, ko ka san bayanin rufin gudan rana ne, in ya ce wata da rana da taurari ka san wa'annan yake, in ya ce kuma ranar Talata ka san yana nufin yinin Talata ke lokacin da rana ke, haka kuma in ya ce watan Ramadan ba yana nufin gudan wata ba ne, amma in ya ce an ga wata yana nufin an ga jaririnsa, ko wata ya yi haske yana nufin gudan wata. Saboda ba damuwa, kalmar wata na iya ana illaki a kan shahar da kamar. To amma nan muna har ma hilal ma da Hausa yana ce mishi wata. To yana ce abin da ya nufi shi ne kwanukan wata na shekara. In kun ga jaririn wata ku yi azumi, in kun gani ku sha, ma'ana ku ci abinci ku yi sallah ke. Na ce da shi, to ara'aita in kana shaharu tis'atun wa 20 ay yaqdi dharaka yau, yace to in watan yi kwana 29 mutum
zai kada'i ne wato bayan sallah ya cika? Qala la.
Illa an yashada thalathatu qululin fa innakum in shahidu annahum ra'aw al-hilala qabla dhalika fa innahu yaqdi dhalika al-yawm. Sai dai idan shaidu uku suka yi shaida akan cewa sun ga jaririn wata, to shine zai cika wannan yini.
Wato idan mutum mutane suna cikin azumi,
sai azumin su yayi kwana 29 sai suka ga jaririn wata, sai suka sha, sai wani ya ce musu ai watan nan kwana 30 yayi
dun sun an ga wata tun farko, shine bai sani ba 29 ba 30 yayi, aka sami shaidu uku anan wajen tabbatar da wata ya tsaya tun asali ke,
yawa to zai zama akwai ramuwa. Idan ku misali aka ga wata 28 ga wata sai ga jaririn wata, me yake nufi? Wata ya 28, wata ba 28, yana nufin a farko ba a ganshi ba ke, kamar shi a ban an yi hadari ba ku ga wata ba, kuka cika shi a ban 30, ashe ya tsaya ba ku sani ba, ana nan kuna 28 azumin ku 28 sai ga jaririn wata, to me za ku yi? Za ku ci gaba da azumi ne? A'a, za ku sha kashi gari dole. Umuru da ru'yati wa abduru da ru'yati, dole za a an haramta azumi ranar sallah, dole za ku yi sallah, to amma bayan nan za a biya bashin daidai. Wannan yake yana nufin ba a wata ya tsaya kenan ba a ganshi ba, an fahimta ai? To shine nan kuma da cikin ayashi din da daga Ziyad bin Munzir yace naji Abaja Abu al-Islam ya rawi sun kina yasumun nas wa aftir hina yaftirun nas fa inna Allah ja'ala al-ahilla mawaqi, kai azumi lokacin da mutane suke azumi ka sha lokacin da suke sha, wato iftar sha muna ina ga ni ce sha za a gane sallah, kai sallah lokacin da mutane suke sallah, domin Allah ta'ala ya sa hilaloli dinnan jariran wata su zama abubuwan kidayen lokaci ga mutane, ma'ana an gani ne aka ce an ga wata aka tashi da azumi, kai ma sai ka tashi da shi, ba a ce maka sai ka gani ba, ba wanda ya ce sai ka gani, yawa wata yana tabbata ne da ganin adilai, bar ganin ce mun ce nan shaidu uku akan azumin ka ya yashi kwana 29 ne sai aka ce ai 30, to shine kake bukatar shaidu, amma ba haka ba za a tashi da azumi in an ga wata aka ce ba an ka gani ba, saboda haka in shaidu biyu adilai suka gani ya wadata, in kuma kai kaɗai ka gani ba wanda ya gani sai kai, ka nuna musu ka ce ba wanda ya gani sai kai, to kai sai hawo kan gaban da galibi wanda ma duk ya amince maka ko kai eh ne dai eh, to amma shaidu biyu ya hawo kan tsawa, in kuma jama'a suka gani da yawan gaske shi kenan halas ba mu tambayan adalci, inda jama'a da yawa suka ga wata an gaba. Nan ya kawo ƴan sura hanyoyin da ake gane wata, banzan ko zan iya karanto mana a gurguje ba har guda uku, duk ruwayan Sayyid ibn Tawus ne a cikin littafinsa Ikhbar, ya ce na tsallake akwai magana dangane da hajji, mawaqitu linnasi wal hajji, akwai batun hajji wani alam mun zo ana magana hajji ma kawo shi, ya ce na shiga wajen Hassanul Askari alaihi salam a farkon watan Ramadan, mutane kuma sun rabu biyu tsakanin mai shakka da wanda ya sakan kanci, wato ana cewa yau ɗaya ga watan Ramadan ne wasu rance a ba ɗaya ga wata ba, wasu na cewa Ramadan ya shiga wasu ba rance wa shi, da ya dube ni yace kana son in nuna maka in baka wani abu wanda zaka gane Ramadan da shi ba zaka yi shakka ba har abada. Nace bala ya maula iman ta goma shi da wannan sai ya ce ka gane da ran da al-muharram ya shi zan maimaita wannan maganar nake ga muku wannan maganar zan ga muku ba sunansa shari'a ba kar mutum ya ce da shi ne a wannan amma akwai wata hanyoyi da hayo wani hanyoyi da mutum za su mutane za su iya gane wani abu su zama suna da yaƙini ba su da shakku kamar misali irin waɗannan imarori ɗin da na faɗa misali kamar kusurar rana yana warware matsala an fahimta amma shari'a ta ce mai amfani da kusurar rana yawa amma ran da kaga kusurar rana ka san ƙarshen wata ne kashe gari ɗaya ga wata wannan ƙa'ida ce amma an san ta amma ba shari'a ta ce an fahimta idan ana da kar a ce wai shine shari'a amma zai na iya sa mutum ya zama yana da yaƙini saboda ya san cewa kusurar rana yana zuwa ƙarshen wata ne in ya ga kusurin wata ya san tsakiyar wata ne yana iya ƙara masa yaƙini dangane da lissafin an fahimta yau amma ba mu ce shari'a ta ce da su ake aiki ba amma akwai hanyar da za ka sami natsuwa a ran wannan abin da nake karanta muku shi irin wannan yace yake shi Imam Hassan al-Askari yake gaya ma wani mabiyinsa ga yadda za ka gane wata Ramadan ba ka ga shakka ba yace idan al-Muharram ya shiga to idan farkon al-Muharram din Lahadi ne ko ka ce ɗaya idan farkonsa Litini ne ka ce biyu riƙi biyu ce na idan farkonsa Talata ne ka riƙe uku idan farkonsa Laraba ne riƙe huɗu in Alhamis ne riƙe biyar in Juma'a ne riƙe shida idan Asabar ne riƙe bakwai to sannan ƙara wannan adadin ko ɗaya ko biyu ko uku har zuwa bakwai ɗin to ƙara da adadin limamanka nawa ne yau to ƙara 12 aka in ka ƙara adadin limamanka 12 to cire bakwai idan sauran ya fi bakwai saki cire bakwai to idan ka ga ɗaya ne ya rage to azumi zai fara Lahadi in ka ga biyu ne zai fara Litini hawa haka ba da wannan lissafin ne na gaya muku cewa Asabar ne abin domin imana domin al-Muharram ɗinmu ya fara ranar Litini to Litini biyu kenan to ƙara adadin limamai nawa kenan to cire bakwai tura Asabar kenan to kaga to akwai wata ƙa'ida ta biyu banda wannan ta farko yace kai tsaye bakwai bakwai to duk abin da ya ragu in bai kai bakwai ba to ka san ranar da azumi in kuma ya zama bakwai to azumi ranar Asabar ne in ya zama bakwai azumi ranar Asabar ne in ya zama shida Juma'a ne in ya zama biyar Alhamis ne in ya zama hudu Laraba ne in ya zama uku Talata ne in ya zama biyu Litini ne in ya zama ɗaya Lahadi ne ya ce wa ala hadha fabni hisabuka tasibhu muwafiqan lil haqqi insha Allah akan wannan lissafin kuma za ka ga ya dace da gaskiya insha Allah wannan faɗin Imam Hassan al-Askari to sai wata ƙa'idar ta biyu ta fi wannan wanda na faɗa ɗan tsauri shi wannan za ka gane kowane wata na shekara gaba ɗaya za ka isa yin yau nawa ga wata in ka san wannan ƙa'idar shi kuma
mai ruwa ya ce ainihin 14 ga watan safar a shekara ta 660 lokacin muna lissafi akan menene daidai sai muka samu wannan yace ibnu bayani a wannan shi ma wannan rayuwar da yana cewa in ka san farkon in kana son ka san farkon Ramadan na kowane wata da kuma kowane wata a shekara to ka lura kai lura da hilal ɗin Muharram in ka gan shi to kai ka ƙara kwana hudu daga na biyar ɗin wakafa wakafa shi ne ran da aka ga wata to na shidansa farkon watan Ramadan idan baka ga hilal ba na Muharram to ka sa ido a nasaba ka ƙara kwana biyu na uku shine wakafa na hudun su farkon Ramadan in hilal ɗin safar ya ɓuye maka to ka lura da na farkon Rabiul Awwal in ka gan shi ka kirga kwana i ɗaya to na biyunsa shine wakafa na uku shine farkon Ramadan haka da yadda yi nuna da aka gane ko farkon kowane wata a wannan ruwaya to sai ƙa'ida ta uku wannan ba zan karanto duka ba amma dai duk sai Ibn Aws a cikin littafinsa Iqbal da ya kawo wannan ba kawai wato wannan ya nuna za ka iya gane farkon kowane wata a shekara da wannan zan sake nana ta wannan ba shari'a ba ne menene shari'a ko gaya mini su mu lurru'yatihi wa abtiru lurru'yatihi amma wa'annan ƙawaid da muke karanta suna sa mutum ya ɗebe shakku ila iyaka amma da ganin wata ake aiki to wannan wani abin da mutanen mu na sha ji mutanen suna faɗi ban san cewa akwai shi akwai ruwaya amma babu isnadi munkadi ba wanda shi Said Ibn Awwas ya ce ba mu sami isnadin sa daga imami ma'sumi amma an ce an samo shi daga wani imami ma'sumi ne amma ba mu sami isnadi tiryan wanda za mu ittisali shi har ya zuwa gare shi shine inda aka ce ya ce yawmu sawmukum yawma arba ranan sallan ku wato ranan da ku tashi da Ramadan nan ne kuma ranan sukun ku ranan babban sallan galiba ran da aka tashi da azumi sannan ne yakan zama kuma ranar da ake babban sallah shi ma wannan ba shari'a ba an fahimta amma galiba haka yake faruwa galiba haka yakan faru kamar yadda aka tashi da azumi asabar din to babban sallah sai kuma ta faru asabar to wannan sai ya ce babban ba a sami isnadi tiryan da ya ittisalin wannan magana mai cewa yau mu so muku yau mu har ku amma ya wuya shahara tsakanin mutane amma na tuntun ina yaro karami na ji wani tsoho yana cewa azumin kullayau da Hausa in ce azumin kullayau ku to in ce to wannan wa ya ce azumin kullayau ku karin magana ne ko kuwa to amma gashi nan yazo ko da ke babu isnadi yau mu so muku yau ma har ku yau mu so muku yau ma har ku ranan azumin ku ranar sukan kulayyan ku ke to ƙarshen maganin Ibn Awwas kenan za mu tsaya nan za mu tashi a laysar bir insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Allah ka gane da mu abin da muke karanta shirye da mu da shirye da ke ciki ka ba mu ikon aikata karamanta da addu'o'i ma'thurai akwai wasu addu'an bayan sallah din nan ya ali ya azim da kuma allahumma adkhil ala ahli al-qubur suru wanda ake so a karanta a cikin watan wannan watan musamman bayan salloli biyar insha Allah muna iya cikawa ma da wannan addu'a din insha Allah yana na a cikin mafatihu mutum ya duba zai ga ainihin akwai addu'a din kar mutum ya shigalta da gabaninsa bayan kowace sallah insha Allah يا علي ويا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شعر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شعر الذي فرضت صيامه عليه وهو شعر رمضان الذي أنذرت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رتبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين إن كن يوانا أدوى منا إنك بتاري اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اقص كل عريان اللهم اقض بين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل ضريب اللهم فك كل أسير اللهم أصل كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقرنا بجناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير أنت وانا الدعاء كمان الدعاء نيني من gaggawan bayanan qa'im ajalla faraja domin wannan abubuwan da ake bid'a ba za su fa samu ba sai da bayyana sa insha Allah sallallahu ala muhammadin wa ali tahir ya Allah